matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da kawo muku tattaunawar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO cikiyar Arewa maso yamma, akan ɗabi'ar zuwa kwasan man fetur a lokacin da motar dakon mai shige yi hatsari, lamarin da ke sanadiyyar asarar ɗaruruwan rayuka kamar yadda ya faru a makon jiya a garin Majiya na ƙaramin hukumar Taura ta jihar Jigawa. Amma kafin nan bari mu taɓo batun wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya faru a ranar Alhamis wanda ya sanadin mutuwar mutane biyar a birnin Port Harcourt, fadar gwamnatin jihar Rivers. Babban daraktan hukumar binciken afkuwar haɗuran jiragen sama ta Najeriya NSID Alex Badi shi ne bayyana hakan a cikin shirin hantsi na tashar talabijin Channels mai suna Sunrise Daily. An tabbatar da mutuwar mutane uku sakamakon hatsarin da ya faru a ranar Alhamis. Alex Badi ya ce mun sake lalubo ƙarin gawarwaki biyu abinda ya kawo adadin zuwa biyar. Akwai raguwar mutane uku da muke fatan ganowa a yau. An tabbatar da cewa mutane takwas ne ke cikin jirgin, inji mai magana da yawun ma'aikatar sufurin jiragen sama da raya sararin samaniya Odutayo Oluseyi. A cewar sa masu bincike dai suna kan hanyarsu zuwa inda hatsarin ya faru, inda ya ce za a ɗauki kwanaki kafin a iya gano tarkacin jirgin. Sanarwar da mahukuntar ta fitar ta ce jirgin ya kusa a cikin ruwan teku da ke kusa da Bonny Finima a cikin tekun Atlantika, kuma sadarwar ta ƙara da cewa tuni aikin ceto ya yi nisa. Ma'aikatar ta ce an sanar da hukumar ta NSID da dukkan hukumomi da abin ya shafa, inda ta ce an fara aikin bincike da ceto da tare da tallafin hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Najeriya NCAA da sauran hukumomi da abin ya shafa. To Allah ya sauwake. Yanzu bari mu koma ga tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO cikiyar Arewa maso yamma, akan ɗabi'ar zuwa kwasan man fetur a lokacin da motar dakon man fetur ya hatsari. Ga ci gaban tattaunawar.
Amma ciyaman duk da waɗannan matakai da kake faɗa musamman akan su direbobi, za ga cewar ana nan da can ana tuhuma ko zargin direbobin ku fada da tucin ganganci a wasu lokuta, musamman in sun hari garuruwa ba sa saurarawa da makamantansu. Kuna da irin wannan bayanan ko kuna kallon yadda suke din, kuma haka ne wannan matakai kuke ɗauka? Domin akwai zargin na yayi nisa an daɗe ana faɗa cewa manyan direbobin motoci ba suna da ganganci akan titunanmu na Najeriya.
Gaskiya ne muna samun wasu labari haka a daidaiku wanda haka yake faruwa, amma dai a cikin to akwai matakai da ake dauka, duk da cewa muna da kalubale. Matakin da ake dauka na farko shi ne motocin nan mun bi doka mun sa musu akwai wani abu na'urar kayyade gudu, saboda haka speed limiter an sa musu, duk motar da za ta ɗauki albarkacin mai sana an sa masa wannan, ba ta wuce wani adadin tafiya yadda mota za ta fita a hayyacin ta ba. So wannan mataki na farko kenan. Mataki na biyu wannan shine akwai wannan onboard computer, wata na'ura wanda take nuna shi tafiyar driver da ake sa masa, inda yake da ko'ina za a iya tracking din shi, za a san yadda yake. Kuma in yayi wani birki ne tsanani, wato birki na gaggawa, shi wannan onboard computer yana tura message, zai yi alarm. Kuma sai an yi bincike da an bincike me ya faru har dai tafiyar da za ka yi birkin gaggawa me ya faru haka, in kuma ya wuce lokacin da ya kamata ma ya wuce, wannan za a gani akan wannan onboard din a yi magana da shi. Amma duk da haka wannan abubuwan abin da ka sani shi ne ɗan adam ne yake sarrafa wannan motar, wanda tunaninsa wani lokaci zuciyarsa tana gaya masa abin da ba shi ba. So in direba ya hau kan titi tsakanin Allah, banda irin na abubuwan da muke da shi, alhakin yana kan hukuma masu kula da titunan mu wajen bangaren tsaro da bangaren kiyaye hadira, duka wannan ma'aikatan tsaro. nauyin ya koma kansu
kai magana jami'an tsaro cewa mam wai shi status din musamman da muke magana akan sifirin sa suwaye da suwaye suke da alaci ne akan magana sifirin shi fetur har zuwa lokacin da za a dura wannan zai amfani da shi a motar sa ko kuma a injin sa
to a gaskiya ka san kusan yanzu 100% da albarkacin mai ana tura su a cikin mutucu daga inda aka dace ko daga inda aka sauke zuwa inda za a loda depot na cikin kasa saboda matsalolin depot ba ta aiki cikin kasa ba ya aiki kusan mota ita ce take 100% a mota ake ɗauko wannan albarkacin ma mota kuma mutanenmu ne suke ɗaukowa yan ƙungiyarmu suke ɗaukowa wannan man daga inda aka loda zuwa inda za a raba kayan ko depot ne har zuwa gidan mai to saboda haka 100% a mota ake kai shi
dan haka babu wasu hukumomi da suke sa muku ido koda ko a motocin ku ne za a yi wannan sufuri dan haka an bar muku ku ne za ku tona mai na kenan
akwai hukumomi kamar yadda na gaya ma akwai hukumomi sosai ana ba da akwai takardar izinin yin wannan aikin da ake bayarwa kuma kamar yadda na gaya ma duk mota ma kuma har tana sai ta ba da sai ta yi mata certificate sai ta caje ta ta ba da ta jike cewa eh wannan tana cikin hayyacinta za ta yi ci gaba da aiki zuwa shekara
irin su PCR a baya irin su NNPC watakila da makamantan su a dake kuma mene na gwamnati misali wani zai tunanin cewa kamar suna da ruwa da tsaki akan yadda za a yi sifirin mai zuwa gidajen mai zuwa lokacin da ƴan ƙasa za su yi amfani da shi
eh kwarai suna da ruwa da tsaki kamar ita ƴan hukumomin gwamnati NNPC da DPR da duk da cewa dai yawancin nauyin yana kan ita wannan DPR din nan kamar su ne ƴan sandan wannan harkar mai saboda haka duk ita da za a ɗauko sai sun sani sai sun ba da izini kuma duk inda za a kai dole sai sun ba suna ba da lasisi ga inda ake saukewa ko gidan mai ne ko wajen kamfani ne ana neman wannan lasisi shi kuma kamfanin da yake dakon shi ma yana da lasisin ɗaukan yin wannan sana'ar a cikin harkar man so suna da mataki sosai wanda yau in sun ce ba a dauka ba sai a proving ko ba a yi program ba za a dauki wannan ba dole suna ciki su ne uwa ma su ne uba a harkar mai duk wanda yake harkar mai wannan hukumar ita take ba shi lafiya
to madalla a nan ne kuma za mu ja barki har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sani Idi Dan Fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO shiyar arewa maso yamma da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Sina wa Mali da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.